صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka ya boye tabataka Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a cikin falalansa ya sake hada mu a wanga masallaci mai albarka, masallacin Juma'a Assalam na Aturku Kwaji. A yau, saboda mu saurari nasiha daga babban bako da muka yi, kamar yadda Larabawa ke ce al-ma'ruf la yu'arraf, sanne ne ne ma ba ku taba ganin sa haka ba, kuna sauraron sa a kafafan saduwa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai fada mana Allah ya sa mu ji kuma mu yi aiki da shi. Mun dan samu jinkiri ba dan ba an samu jinkiri, amma lokacin da Allah ya zafa shi ne ya fi zama mafi alkhairi. Muna fata ya kasance haka. To, ba tare da na tsawaita bayana, tun da la'akari da lokacin la'asar, mu yi sauri mu ba Dr. Abdullahi Gadon Kaya daga Kano ya faɗi mana abin da ya sawaka mashi. Falya tafaddal mashkuran majura.
أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبدأ مناسبة واتو أوري نائعين قيدة بشكين دالبامو دالبان إلمي masu sha'awar sunna da da'awa, dan uwa Alhaji Muji Isa, wanda ƴaƴansa zai aurar guda biyu da Farida da manyan malamai da muke tare da su ga Malam Sheikh Malam Kabir ga Dr. Imam na wannan masallaci da suka rako ni, kuma muke tare da su dama da hauni. Muna musu addu'a Allah ya albarka a cikin rayuwarsu, kuma da'awa da suke yadawa a wannan ƙasa ta Benin, a wannan gari na Kwatano. Allah Ubangiji ya sa albarka a ciki, kuma ya ba su hakuri da gudanarwa, kuma ya ba mu iko amfanuwa da rayuwarsu. Allah sa mu cika da imani. Iyaye na mata, ga ku kun haɗu a wannan masallaci na Masjidus Salam. Babban abin da ya haɗa mu shine mu yi wa kanmu nasiha, mu gaya wa kanmu gaskiya, mu yi abin da zai kubutar da mu, kuma abin da zai taimake mu a cikin rayuwa, mu samu rayuwa mai inganci, rayuwa mai daɗi. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Abu na farko cikin abin da zan faɗakar da mu shine sunan laccata. Ki san halin mijinki dan ki zauna lafiya tare da shi. Ki san halin mijinki dan ki zauna lafiya tare da shi. Wacce take da aure, ya kamata ta karanta mijinta karatun ta nutsu, ta gane waye shi, me halinsa, me yake so, me baya so, sannan kuma menene ɗabi'unsa, ta yadda inda za a tambaye ki halin mai gidanki, wataƙila mahaifiyarsa ma ba za ta finki bayanin halin mai gidanki ba. To, duk matar da ta gane halin mai gidanta, to za ta samu nutsuwa da ya za ta iya mu'amala da shi in mai fushi ne kin san yana da yawan fushi to ya za ki rayuwa da mai fushi tunda Allah ya baki shi ne mijinki idan mai haƙuri ne to shikenan kin san mai gidanki yana da haƙuri to shi ma sai ki ga ya za ki rayuwa da shi idan mai son kwalliya ne idan kuma azami ne idan kuma wasu abubuwa ne ba sai na faɗa ba duk kun fi ni sani gaba ɗaya haka ke wacce za ki aure ya kamata ki san halin wanda za ki aura don ki samu rayuwa ingantacciya ki samu rayuwa mai daɗi a tare da shi duk wanda ya sayi mota bai iya tuka motan ba zai je ta buge ta ya ta faɗa wa rami ya je ta accident ke ma in kika aure miji baki san halinsa ba za ki ta accident ne za ki ta hadari a cikin rayuwarki na aure yau kin yi yaji gobe ya zage ki jibiya ci mutuncinki ya bata ki da sauransu to abinda za mu tattauna da ku kenan a wannan zama ya kimanta ku ya ku iyaye na mata musulunci ya ba ku matsayi ya ba ku daraja a da a tarihi mun karanta cewa mace kwata-kwata ba ta da kima a al'ummomin da suka gabata ba ta ma cikin lissafin abin da za a sa shi wai abu ne mai matsayi ko abu ne mai daraja wulakanta ta ake yi tozarta ta ake yi cin mutuncinta ake yi kamar baiwa take mutum ya zo mata a gida ta zama ba ta da daraja ba ta da kima gado in an yi mutuwa a gida ba ta cin gado ba za a ba ta gado ba saboda ai baki isa ba ke ba kowa bane babanki ya mutu ya bar kuɗi mai yawa ƴaƴan maza su cinye a hana ki ki sha kuka ki haƙura kuma ba wanda ya isa ya bi miki kado idan an zo ma wasu ma lalacewar ta kai ga uba zai auri mace da ita da kishiyoyinta idan ya mutu dan mai gidanki ya zo ya aure ki dan mai gidanki ya kama ki ya sa ki a ɗaki ya rika kwanciya da ki saboda ubansa ya bar masa gadanki ke ba za ki gada ba sai dai a ci gadanki wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Allah ya haramta ya ce kada ku auri abinda iyayenku maza suka aura sai dai irin rayuwa ta jahiliya da ta gabata Allah ya mutunta ku da mace mai al'ada da mace mai haila a da idan mace tana al'ada wallahi ko gida gidanta wallahi ba za ta zauna ba koranta ake a fadda ita wajen gari wannan period menses da kuke baki saboda kin fara zubar da jini za a kore ki daga gida a kai ki wajen gari can sai kin gama jininki a dawo da ki namiji bai zai magana da ke ba bai zai ci abinci da ke ba bai zai mu'amala da ke ba duka wannan fa an yi shi a lokacin kafirci lokacin jahiliya amma nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya kori wannan ɗabi'a ya ce a ci gado Qur'ani ya ce a ci gado lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله يزود ربا يشي يا ربا يشي 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 إذا أنزو ربان قادو ماذا سنة دكسو دنغني دابن دا إيا يسكا متسكا برمسو ما تاماكم سنة دكسو دنغني دابن دا إيا يسكا متسكا برمسو ماذا الله يشي إسنا كل شيء إلا النكاح ku aikata komai da matanku banda saduwar aure kawai annabi ya dawo ya jawo mace kimanta ta ya daraja ta ya maida ita ita ce wato wata mai matsayi kina addinin musulunci addini ne da ya muku gata kar ku yarda da da'awar da ake muku na cewa musulunci ya tauye muku haki akwai yau waɗanda suke ta kiraye-kiraye a kafafen yaɗa labarai addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata addinin musulunci ya taku wannan maganganu ne na banza maganganu ne na cutar da ku maganganu ne da za su fitar da ku daga gatan da Allah ya yi muku, ya ku iyaye na mata. Ku sani ba ku da wani addini da ya kimanta ku. Yes, a yi miki duk abin da za a yi miki na goma ta arziki, in ba addinin musulunci ba, wani addini ne zai muku wannan? To amma aure yana tattare da jarrabawa. Duk lokacin da aka ce zo ki haɗu da wani, to dole sai an samu saɓani. Kun ga yanda Allah ya yi mu daban-daban, to haka kuma halinmu da ɗabi'unmu suke daban-daban. Ina kira ga ‘yan uwana, iyaye na mata, idan ba ku fahimci ɗa namiji ba, to za ku sha wahalar rayuwar aure da shi. Daga cikin matan da suka fi kowa wahala a duniya a gidan aurensu, su ne matan da ba su gane waye namiji ba, yaya ɗabi'ar namiji ba. Wata Allah zai haɗa ta da mai kuɗi, wata Allah ya haɗa ta da talaka, wata Allah ya haɗa ta da mai haƙuri, wata Allah ya haɗa ta da mai fushi, wata Allah ya haɗa ta da mai riƙo, wata Allah ya haɗa ta da mai buɗaɗɗiyar zuciya, wata Allah ya haɗa ta da mai tausayi, wata kuma Allah ya haɗa ta da mugu, wata Allah ya haɗa ta da mai son haihuwa, wata kuma Allah ya haɗa ta da wanda baya son haihuwa, wata Allah ya haɗa ta da dogo, wata kuma Allah ya haɗa ta da gajeri, wata Allah ya haɗa ta da mai ƙiba, wata Allah ya haɗa ta da bushasshen siriri, wata gashi nan dai kala-kala, kowa da irin zaɓin da Allah ya masa. Sannan abu na biyu, ba dole ne abin da kike so za ki same shi ba. Kamar yadda kika yadda a rayuwa a yau, da yawa za ki burin kina son abu kaza, kina son abu kaza, amma ba ki samu wannan abun ba. Ba dole ne kuma irin mijin da kike so ba, shi za ki same shi. Wata tana mun magana jiya, tana mun fatawa, tana cewa, Malam, na rasa mijin da nake so, Allah ya haɗa ni da wani wanda ba shi nake so na aura ba. Amma yaya za ki lokacin aurenki yayi, wanda kike so kuma Allah bai haɗa ki da shi ba, haka za ki haƙura kina neman gida iri kaza ba ki samu ba, ki zauna a wanda ki samu, kina neman yadi kaza ba ki samu ba, ki karɓi wanda ki samu, kina neman abinci kaza ba ki samu ba, ki karɓi wanda ki samu. Ta ce har yanzu kuma Allah ya zo ya daɗa raba ni da mahaifiyata, Malam ina zan sa kaina? Na ce ki haƙuri. Da haka ina so in shaida muku, iyayena mata, musamman waɗannan yara guda biyu, Amare da Hamdiya da Farida, da aka yi aurenku ko za a ɗaura aurenku, wallahi za ku shiga wata rayuwa tana buƙatar haƙuri, tana buƙatar haƙuri. Kuma duk wata mace da kike gani, na faɗa na maimaita, tana zaman haƙuri ne a gidan aurenta, musamman a irin auren wannan lokaci. Da zan bi ku yau layi-layi in ce kowa ta yi bayani, akwai wanda take zaune 100% a gidan mijinta ba ta da damuwa, ba za a samu ba zai wahala, sai dai a ce Malam ana dai zama haƙuri, sai dai ke haƙuri ta can, sai dai ke haƙuri ta nan, a mangare ki a nan, ki je gidan iyaye ki ce ki koma, a yi miki kaza, ki ce ki, haka dai rayuwar take. To ba wani ɗan adam da Allah ya yi shi a duniya da yake samun abin da yake so 100%. Don haka Allah ya kaddara namiji zai auri mace, mace za ta auri namiji, za a daura aure da salatin annabi, a ce yau an zama ɗaya. Za ki zauna da mutumin da ba ki taɓa kwanciya da shi wuri guda ba, unguwa ba ki taɓa haɗa ku ba, wataƙila ba ki taɓa zama na awa biyu uku huɗu da shi ba, yau za a zo a haɗa ki da shi a ɗaki ɗaya, a ce ki je ki kwana da shi. Ba ki san halinsa ba, sai na zahiri. Yanzu idan ba ki haƙuri ba, ya za ki iya jure wannan rayuwar? Kin wayi gari yau a gidanki, a gidanku, a cikin gata, babanki yana son ki, mamanki tana son ki, iyayenki suna ƙaunarki, ana miki kaza, ana miki kaza, abinci sai an kawo miki, abu kaza sai an miki, yau za ki wayi gari wani mutum zai zo ya zauna kullum, kawo abinci ki kawo, kina zama kawo ruwa ki kawo, ɗauko cokali ki ɗauko, kawo ruwan sha koma, ɗebo mu ruwan wanke hannu koma, yaya baki kaza ba. Yawanci mu maza abinda muka iya a gida ba da umarni a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. wata yarinya bata samu kulawa ba, bata samu tarbiya ba, bata samu karatu ba da fahimta ba, da aka yi aurenta ta ga aikin yayi yawa, kuma tace kai ni fa ba baiwarka bace, ni fa ban zo gidan nan dan kame da ni baiwa ba. Yace ke to in ban saki aiki ba zan sa. Tace to ni baiwa ne zaka ce ka ce kaza nayi kaza, ka ce kaza nayi kaza. Daga nan auren ya samu matsala, sai da zage-zage aka rabu. To zaman aure yana buƙatar hakuri, yana buƙatar a kwantar da hankali. Yau za mu yi magana akan irin mazajen da ake rayuwa da su a gidan aure. Kuma Allah ya sa da duk mijin da zan gaya miki, insha Allah sai an samu matar da take sifar mijinta ne irin wannan. Kawai ki ta addu'a, Allah ya kiyaye kada faɗi sunan mijinki ko kada faɗi sifar mijinki. Abu na farko daga cikin jarrabawa da Allah ya yi wa mata, ni nakan ɗauke shi a matsayin jarrabawa. Kina matsayin musulma, za ki iya zuwa ki je ki aure, Allah ya jarrabe ki da mijin da yake tariku salati bai damu da sallah ba, baya sallah. Ba zan iya irga muku sau nawa adadi da ake kirana, mata suna kuka suna kirana cewa malam malam ni fa mijina baya sallah, ya halatta in zauna da shi? Malam ni fa na lura mijina fa bai damu da sallah ba. Wani hada sallah yake, wani kuma zuwa yake, in yana gida zai yi sallah, in ya fita kasuwa ba zai yi sallah ba, wani ba zai taba cewa ɗansa ya je sallah ba, wata tace mijina bai taba cewa tashi ki dake sallah ba, wata tace mijina bai taba tashi na da asubahi ne sallah ba, mijina bai taba bincikan nayi magariba ko nayi isha'i ba. Kamar yadda ake samun miji irin wannan, to ana kuma samun mace mai irin wannan ɗabi'ar, wacce ita ma ba ta son ta yi sallah. Iyayena ma ta ku sani cewa sallah rukuni ne a cikin rukunan addini, dole ne sallah, babu musulunci ga mutumin da baya sallah. Yau gashi an daura aurenki a masallaci da salati annabi, amma kin fada hannun mijin da yana cewa shi musulmi ne amma kuma baya sallah. Abin tambaya shine, matar da Allah ya jarrabe ta da mijin da baya sallah, ya za ta yi da shi? Kashi auren za ta yi? A'a, za ki bi matakai ne kamar haka. Na farko, a yi ƙoƙari tunda an yi auren da soyayya, tunda an yi auren da ƙauna, a gaya masa cewa sallah dole ce, sallah wajibi ne, sallah ibada ne, kuma sallah ba a samun rahamar Allah, ba a jin daɗin rayuwar duniya, ba a samun kwanciyar hankali a lahira idan ba a yi sallah ba. A gaya masa sallah dole ne idan iyayensa ba su gaya masa ba. A gaya masa kuma ba za a iya ci gaba da zaman aure da shi ba matukar baya sallah. Wani kana so na, wani kana ƙaunata, to kai sallah. Idan da na san baka sallah, ba zan aure ka ba. Wani duk soyayya da muke da kai, matukar baka sallah, ko kana wasa da sallah, ina shaida maka aurenmu zai iya samun matsala. Ki ja shi, ki fadakar da shi. Akwai matar da suke wallahi malam mijina baya sallah, amma ni na sa shi da yake yin sallah. Saboda da yawan ku idan kun zo hira kun zo zance, ba ku bincika yana sallah ko baya yi. Kwanan nan na ba wata yarinya wani na ba ta wata shawara, na ce ki yi ƙoƙari ki binciki wanda yake neman ki da aure, kafin ya tukui ku yaki ya kai ki gidansa, ki gane shin yana bin dokar Allah. Idan yana bin dokar Allah, shi ne za a ce da shi Allah ya ce ka yi wa matarka kaza, ya zo ya yi mata. Idan har dokar Allah ma baya binta, kina jin ke zai bi dokarki? Bai girmama Allah ba, zai girmama ki? Kamar yanzu namiji ne da baya bin iyayensa, sai kika je kika aure mijin da baya bin iyayensa, baya respecting baban shi, baya respecting, baya girmama mahaifiyarsa, ke kina tsammanin idan ya aure ki sai ya zo ya bi naki iyayen, sai ya zo ya bi ki? Mutumin da bai girmama uwarsa ba sai ya girmama uwar wani? To yana daga cikin kuskuren da kuke yi wajen bayar da ƴaƴanku, ba kwa bintika tarbiyyan mazajen da za su aure ƴaƴanku. Nace da ita, tace na lura mutumin nan kamar bai damu da sallah ba. Nace ki gayyace shi wata rana kamar ranar Juma'a, kice kina son ganin sa, za ku yi zance da shi ranar Juma'a kamar irin 12 na rana, ki gani. Ko ki gayyace shi ranar da ba ranar Juma'a ba ki kira shi haka ki kira mutumin nan yazo suna hira suna zance aka kira sallar azhar a duk unguwa mutumin nan yana ji yana zaune tana jiran ta ga zai ce aje ai sallah wallahi bai ce aje ai sallah ba soyayya ta rufe masa ido to akwai matsala can ta gaji da jira mallam sai ta ce zan je ne sallah sai ya ce ki je ki yi ki dawo ina jiran ki ki je ki yi ki dawo ina jiran ki to yanzu a nan kana buƙatar wani dogon bincike haila yake yi bai sallah ba inda yana jiran al'ada ne sai mu ce yana haila ne ai bai sallah ba haka yariyar nan ta fita ta je ta yi sallah ta dawo goganki yana zaune yana chatting yana danna danna waya la'asar ta zo aka kawo masa abinci ya miƙe kafa ya share abincin nan dab mutumin kawai la'asar ta zo ta ce an kira sallah ya ce je ki dawo ina da zaki wai sai ta zo wai tana tambaya mallam yanzu me hukuncin soyayya da irin wannan nace kina da hankali kuwa ai tunda ya riga ya bayyana miki me halinsa to wannan mutumin bai damu da sallah ba to wallahi akwai su da yawa ki zo ki aure mijin da ba zai iya cewa danki tashi ka je kai sallah ba dan haka ki masa nasiha ki masa wa'azi ki dora shi akan hanya ta daidai a qur a rinka tura masa wa'azuzzuka da suke magana akan muhimmancin sallah manzo Allah ya ce alhadul ladhi bainana wa bainahumus salah alkawari da ke tsakanin mu da wanda ba musulmi ba shine sallah idan sun tsaye da sallah mun kyale su in ba su tsaye da sallah ba sun kafirta za mu yake su kuma bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine mai as-salah 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 yin sallah dan haka ina tausaya miki kwarai da gaske in kika fada hannun mijin da baya sallah kamar yadda kai ma ina tausaya maka kwarai da gaske in ka fada hannun matar da bata sallah akwai shi mamijin da yake cewa shi babban damuwarsa ga matarsa bata damu da sallah ba idan yazo zai safi sallah asubahi tashi 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 to na tashi idan yaje ya dawo tana kwance kin san me take yi sai ta tashi sai ta dauko sallaya me kuke cin sallaya wannan kafet tafi eh tafi tafi sai ta dauko tafi sai ta shimfida sai ta dauko charbi sai ta aji sai ta dauki tafin sai ta rufe charbin da shi yana zuwa yana magana kin yi sallah sai ta ce ga sallaya ga ta nan yanzu nayi sallah na gaba kuma wallahi ba ta yi sallah na ba me yasa ba kya sallah haka kawai ba ta yi sallah wal iyazu billah da ka kuyi kokari ku bincike Allah tabaraka wataala ya umarce mu da mu rinka yin sallah kuma sallah addini ne ibada ibada ce wacce take ta wajibi ta tilin abu na biyu daga cikin halin mazajen mu akwai mijin da Allah zai jarabe ki baya zaman gida fata fata mai hira ne yanzu ya dauko ki ya raba ki da iyayenki ya kawo ki gida daga ke sai ke sai aljanin gida amma in ya buga ya fita ba zai sake dawowa ba sai kin yi bacci akwai wanda karfe 3 yake dawowa akwai wanda sai 2 dare yake dawowa akwai wanda tace wallahi mallam haka zan zauna in ya fita tun da safe nayi abinci da daddare in shirya masa abincin sa nayi wanka na sa turare na gyara jiki in saka kayan bacci in yi kwalliya in yi duk abin da in zauna ina jiran mutumin nan har sai abincin sa yayi sanyi bai dawo ba tace nayi ta jira nayi ta jira nayi ta jira mallam in na buga waya yayi ta fada me yasa zan takura masa mallam bai zai dawo ba dole sai bacci ya dauke ni yazo ya tarar da ni da yawun bacci wannan abun yana damuna mallam kuma in yazo ya ga kai bacci yayi ta fada da yawa daga cikin mazaje irin masu dogon hirar nan masu makara ba sa dawowa da wuri wai kuma idan ya tarar da kai kin yi bacci ya kama zage zage wani ya zo da wallahi tulloi wannan gulaƙunci wallahi ni ba zan yadda ba ni ba za a jira da ba sai a zo ana ta kaza 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 yana murkuɗa baki ya tauye hakkin matarsa bai kula da tarbiyya ta musulunci bai kula da hakki na auratayya ba tazo idan ba ta in tai bacci ya zage ta ya ce mutuncinta wata tace malam ba abinda na tsana irin namiji yazo ya neme ni bayan na shiga bacci ina cikin bacci namiji yazo ya tashe ni wai mu zo mai alakar aure tace malam gaba dai ba na jin dadi ba na san wannan abu amma Allah ya jarrabe ni mai gidana haka yake wannan zalunci ne din namijin da yake da irin wannan tabiya ya kamata ya sani cewa bai dauko hali na kware irin da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an tambaye na Aisha hadisi sahihi tace manzon Allah yana zama a gida kuma idan ya zauna a gida yana ma hidimar iyalinsa kenan ana son miji mai zama a gida in ya dawo daga sana'arsa ya dawo daga wajen aikin sa ya zauna wajen matarsa maza ya kamata ku sani a duniya cewa matanku suna da haƙƙi akan ku ku zo ku zauna da su ku hira da su wallahi mata sun shagaya mana cewa babu abin da suke jin dadi irin yau a ce gwamnati ta kafa doka ba wanda zai fita zauna a gida a ranar zaki ga mata suna walwala ko ana zabe ko an kafa wata doka mace ta kwalliya ce abinci mai kyau tana ganin mijinta tana kusa da shi yana kusa da ita wannan abu ne na faranta miji amma mutum zai falla ya kama hanya ya tafi ya je ya zauna yana hira da abokanansa abokanansa sun fi masa daraja abokanansa sun fi masa matsayi akan matarsa abin tausayi wani yana da ƴaƴa ma sun fara girma mai kun ya zo ya zauna da ƴaƴansa su ganshi ya hira da su ya tattauna da su ya ji meye matsalolin su ya tattauna da su ya hira da su baya yi kin zama mai gadi kin zama mai gadi kin zama security gida in ya dawo akwai wanda in ya dawo da kararrawa yake kiranta kiru tawo sai ta dawo da gudu muna kira ga maza don Allah ku ba wa matan ku hakokin su na ku zauna da su a gida ku hira da su ku ci abinci a cikin gidajen ku ku dan ba su lokaci da daddare kafin ku yi bacci wannan haƙƙi ne manzo Allah yana zama a gidansa sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna zama a gidajensu Allah ya kara musu yarda kuma suna farantawa ainihin wato matan su amma yau mazan yanzu sai wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ainihin wato kebance wani ya zauna yana karta a waje wani ya je yana zauna yana lido a waje wani ya je yana hira da matan banza a waje ya bar matarsa ta sunna baya zuwa ya dauke mata cewa bai san kwalliyarta ba bai san adanta ba to idan Allah ya jarrabe ki da wannan miji ina baki shawara kamar haka ki kokari ki kula da kanki ke kanki ki rinka yin abin da zaki ja hankalin mijinki ta hanyar kwalliya ta hanyar gyara jiki iyaye na mata ku yi hakuri na gaya muku gaskiya daga cikin mazaje akwai wanda suka ce ai malam ni ba na so in zauna a gidana saboda halin matata kaza ne akwai wacce take kaza ma ci kazan taske yasa baya iya zama a gidanki a dakinki miji ya zo falo yana wari yara sun yi fitsari ba gyara ba an ci abinci an zubar da shi a wurin tarkace sun mukara kayan wanki datti kazanta gidanki bai da dadin zama dan tiraran wuta da ake sawa miji ba kya sawa lalle kunshi kwalliya gyaran jiki da ake wa miji ba kya yi haka zaki zo furtuk ki tsaya a gaban mijinki yaya zai sha'awar ya zai zauna a gidanki yaya zai yi sha'awar ya taso daga aiki ya dawo da wuri ya zo ya zauna kusa da matarsa ya ji ta tana tashi ba kya kitso ba kya yanke fanci ba kya sa turare ba kya kaza duk abin da ya kamata a yi wa namiji a ja hankalinsa a kula da shi ba kya yi to yaya mijinki zai zo ya zauna a gidanki yaya zai dawo da wuri ya hira da ke da haka dan Allah iyaye na mata ku zama masu tsafta ku zama masu kulawa ku zama masu kula da jikinku babban abin da zaki kula da shi ki kula da ainihin wato a tarihi na mata magabata akwai wata baiwa Allah da ta aurar da yarta tana mata nasiha tana cewa ina baki shawara ki kula da abubuwa kamar haka tace ina baki shawara yake amarya karki yadda mijinki ya ji wari a jikinki. Kin san me ake nufi? Ko da zai sa hancinsa a hannunki, ko zai sa hancinsa a kirjinki, ko zai sa hancinsa a kanki, ko zai sumbanci hannunki, ko karki bari mijinki ya ji wari a jikinki. Mutumin da zaka zo ka haɗu da shi wuri guda, yaya zaka bari ya ga wallan kai ga kazantarka? Da yawa daga cikin mata na shagaya musu na karatu, ke kike jawowa mijin ke rena ki. Daga cikin dalilin da yasa miji yake rena mata, idan matar ta zama kazama, sai ki ga yana gudunki. Da kin zo sai ce mata, wallahi akwai matar da ta ce malam baya yadda mu haɗu shimfiɗa ɗaya da shi. Da ta zo sai ce dan Allah ki dan matsa. Sai ta matsa ki matsa nace miki ni dan Allah karki takura mu. An samu matsala hajiya. Rayuwa ta lalace. An samu mushkila. Ai ya kamata ki zama kin mallake mijinki ta wannan janibi. To gaskiya kuna da laifi ba kwa so a faɗa, amma za mu gaya muku gaskiya don ku gyara ku inganta rayuwarku ta aure. Da babban abin da ake mallakar namiji shine tsafta, kula, gyaran jiki. Yanzu mace za ki ga wata in ta haihu gidanta wari, warin jigo, tumbudin yaro, wata tana shayar da yaro, ga ainihin kirjinta mamanta nono ya zuba, ya yi wani abin nan. Yaya miji zai sha'awar ya zo kusa da ke? Saboda Allah, ya yi tumbuɗi, ga tumbuɗi, hijabinta ya lalace, wane ne, wai ai kaza kaza kaza. Wata miji ya zo yana faɗa tana cewa to ni za ka zo, ai yanzu ka san ba ni kaɗai ba ne, yanzu ai mun zama mu biyu mu uku. Aiki ne ya kama shi, ai zaman aure, ai tireni ɗin soja ne, tireni ɗin ɗan sanda ne. In dai kin shiga gidan miji aiki ya kama ki, aiki za ki tuguru, ki tsaya ki kula da kanki. Shi yasa da yawan ku ake zuwa a muku kishiya ba ku shirya ba. Nan da nan sai a zai a zuga shi. Wallahi a ce tunda ba ta da kula ka dai ka nemo ta, ya je nemo ƴar yarinya, ƴar gangariya, budurwa, ƴar bakin titi, ƴar kwakwakwal 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 kyas 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 kyas. Ita zai je ɗauko. Saboda me? Ta ɗauki hankalinsa, ta yi kwalliya, tana ƙanshi, ta gyara hijabi, ta yi kula, ta yi ƙunshi, ta yi gyara. Ke ku a gida kin kashe kanki. Da haka da yawa daga cikin dalilin da ya sa mazajenku ba sa zama a gidajenku, rashin kulawa, rashin tsafta. Wai sai dai in ya je waje ya jiyo ƙanshi, a gidansa baya jin ƙanshi. Kina ina ba ki da turare a gidanki? Kina ina ba ki da kayan ƙanshi a gidanki? Me kike yi? An taɓa zaman aure mace ba ki da turare? Ba ki da turaren jiki? Ba ki da turaren ɗaki? Ba ki da turaren kwanciya bacci? Ba ki da turaren tsakar gida? Ba ki da turare kala kala? Gashi nan a duniya kina shirme kina wasa wajen kallon ruwa kwado ya zo miki kafa? Kula. Abu na biyu, wani ya ce malam abin da yasa ba na zama a gidana na hira da matata ba ta iya magana ba, da an fara hira sai a kama faɗa. Wai ko zama an wuya kunci ne zama wai kaza kaza kaza. Wai da ya faɗi magana wai sai ya ce wai habaici yake mata. Ya ce ke ba ki san wasa ba? Yo wasa ni duk wasa ko ku sauke mun irin wannan wasa. Ba ta iya barkwanci ba, ba ta iya wasa ba. Ya ce malam na kwammace gwanda in je wajen abokanan mu mai hira mu tafa fa mu buga na ni da abokanina akan zo zauna da ita. In muka zauna minti goma minti ashirin wallahi sai mun yi fada. Wata fa zuwa ya miji ya ce, ya ce ya na ganki a karɓin ranki a bace. Ta ce haka Allah yi ko na ka gyara ni. Yanzu har yanzu ba ku waye ba. Aina za ku sha wahala da maza. Da haka ki kokari ki gyara. Idan Allah ya darabe ki da miji da baya zama, ki kokari ki masa abin da zaki dauki hankalinsa. Ina kira ga iyayena mata, in kin kare mutuncinki, to in Allah ya sa yadda miji zai kokari ya kare ni. Idan Allah ya darabe ki da miji irin wannan, sai ki dage da addu'a da roƙon Allah da jawo hankalinsa, da kuma yi masa abubuwan da za su ɗauki hankalinsa. A yi ƙoƙari a raba shi da abokanan da suke sa shi yana doguwar hira. In yana da wata majalisa da yake zama, a yi ƙoƙari a haɗa shi da Allah ya mai da majalisarsa a cikin gidansa. To wannan shi ne zai taimake ki ƙwarai ƙwarai da gaske. A miji da Allah zai iya da rabanki na gaba, shine mijin da yake mai yawan tafiye-tafiye baya zama shi wannan tafiyar ko dai ta halal ko ta haram ko tafiyar arziki ko tafiyar banza ina ba da shawara wa mata da Allah ya jarabe su da mazaje masu yawan tafiya yawan tafiyan ba wai abin ki ne ko abin zargi ba duk matar da ta auri miji dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati mai yawo mai yawan tafiye-tafiye to ya kamata ki san wani irin miji kika aura kenan dole buƙatar ki na ɗa mace dole sai kin rage kakki ta da hankalinki da sha'awa kakki dan kwararanki akan buƙatar sa a koyaushe saboda mijinki ba mazauni bane amma Allah ya jarabe ki kin aure shi ya zaki sheki kokarin ki meyadda rayuwarki zaki rayu ne da shi a iya lokacin da yake tare da ke in ba haka ba in babu tsoron Allah wannan yasa muke fi samun matsaloli mata suna gayyato wasu mazaje gidajensu suna biya musu bukata in kin san ba zaki iya ba lokacin da yazo neman ki kika fahimci sana'ar ta zirga-zirga ne ba mai zama bane to sai ki ce a'a ni na fi son mijin da kullun yana gida kai hakuri Allah kawo wata ka aure ta lokacin da zaki aure shi baki san sana'ar sa ba baki bincike ba akwai mutumin da yace wallahi duka a shekara in ya dade a gidansa an buga lissafi bai fiye wata ɗaya ko wata biyu ba a tsawon shekara gaba daya kullun yana sama yana yawo kamar tsuntsu yazo da matarsa ya zai mallan an samu matar aure tana neman direbanta saboda mijinta bai tafiye-tafiye an samu matar aure tana neman almajiri kukun gidanta da mai mata aiki an samu matar aure tana neman kanin mijinta an samu matar aure mai mijinta mai tafiye-tafiye ne tana neman abokanan mijinta ba wai fa ana neman ta ba ita take nema daka ya kamata ku san irin mazajen da za ku aura in Allah ya jarabe ki mijinki mai tafiya ne to sai ki zama mai hakuri ki zama mai kai zuciya nesa ki ta masa addu'a Allah ta masa albarka a cikin ainihin wato kasuwancin sa da yake yi idan kuma yawon banza yake yi to sai ki ta addu'a Allah ya yi masa wannan yawon banza kuma duk lokacin da mutum yayi tafiye-tafiye a ƙarshen rayuwarsa zai zo ya zauna a gida sai dai kawai lokacin da zai zauna a gidan kuma ya gaji ke ma kin gaji shi ma ya gaji a hakan dai za a ci gaba da haƙuri da ainihin juriya abu na biyu inda hali ki makale masa ku rinka tafiya kin zama makale mata kenan duk inda zai je tunda yana da hali yana da iko ki ce mai gida zan rinka raka ka haka wata ta gaya wa mai gidanta yace zai yi tafiya zai tafi Paris sai ta ce ga passport dina buga mana visa mu tafi tare yaya za ka ta ce ai kafa ta kafar ka ai ai duk inda za a je me ya faru ta ce ba zan iya zama ba kai a kusa da ni ba idan yana da hali yana da iko zai iya tafiya da ita akwai mazajen da yawa sukan dauki matan su yi tafiye-tafiye da su don su kare kansu daga fitintunu kuma abin tausayi da wasu mazajen masu yawan tafiye-tafiye in ba masu tsoron Allah ba ne duk inda ya tafiya akwai matan banza da za a kawo masa ku duba abin mamaki mutum ya bar matarsa ta sunna ya bar matarsa ta halal amma ya je ya sauka a wani hotel wata matan banza ne ma za ta zo ta dauke shi a airport akwai matar da ta kama mijinta yana waya da matar banzan da wai ita ne ma za ta zo airport ta dauke shi ba ta kama musu daki ta kama musu hotel ta yi masa abinci kenan kina nan kina hamma mijinki ya tafi ya bar ki yana can yana tare da matar banza dole sai kin yi hakuri dole sai kin bi hanyar da zaki iya rage wannan faruwar wannan barna kuma akwai mutanen da Allah ya yi su dabi'a ce ta rashin tausayi dabi'a ce ta rashin jin kai ɗabi'a ce ta rashin sani ya kamata ka ɗauko irin mutane ka auro ta ka ajiye ta ka watsar da ita ka tafi ka bar matar ka ta halal ka je ka kama matar banza shedaniyar mata ka je ka lalata rayuwarka da ita kuma taka matar ta sunna ta zama wulakantacciya ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi a gare ka wallahi wannan jarabawa ce ba karaman jarabawa ba dan haka shawara ta anan duk wacce za ta yi aure ta binciki ya yanayin mijinta yake idan za ki jurewa ai ta doguwar tafiya a tafi a barki wa anan wannan babu matsala ki aure shi ki ta hakuri da abin da Allah ya baki daidai gwargwado idan ku kin ga ba za ki iya ba to maganin kar a yi kar a fara maganin kar a yi kar a fara akwai matar da ta bugo take cewa malam ni gaskiya Allah ya yi ni mace ce da ina son namiji ya zama yana kusa da ni mijina yana kula da ni in na juya ina tare da mijina dan haka Allah ma ya jarabe ni da zafin kishi ni ba na son ma mijina ya kishiya ya mun kishiya yau a ce ma ba na tare da shi yana gidan wata ni ba na iya jura to amma wanda yake nema na gaskiya malam ba mazauni ba ne tafiya zai yi bunka in ya tafi zai share watanni kaza baya tare da ni malam mai shawara nace idan kin ga ba za ki iya jurewa ba ba za ki iya rikewa ba to kada ma ki bari auren ya faru dan kada a zo a samu matsala ya zo ya taba muku addinin ku ya zo ya taba muku mutuncin ku sannan abu na gaba cikin mazajen da ainihin wato ake fama da su Allah zai iya jaraban ki da shi shine namijin da yake a bai san haƙƙin matarsa ba baya iya bambance haƙƙin matarsa da haƙƙin ƙannansa da haƙƙin ainihin wato abokanansa da haƙƙin mahaifiyarsa da haƙƙin makota shi wannan miji ne da yana da wahalar sha'ani zai iya wulakanta ki akan ƙaninsa ya fi fifita ƙannansa akan matarsa ya fi fifita yayyensa akan matarsa kuma za a iya kullo miki wata tsiya a gida ya zo ya ba su gaskiya ke kuma ya toza tsaki to anan shi ne amfanin ka auri miji mai addini wanda yana iya sauraron ilimi manzo Allah ya ce idan ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu idan yazo muku wanda kuka yarda da addininsa da dabi'arsa fa zawijuhu ku aura masa yarku in yana da addini yana da kyakkyawan hali to ba zai tauye haƙƙin matarsa ya bawo wani ba illa tafalu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif ko fasadun kabir a wata riwaya za a samu fitina mai fadi a bayan ƙasa ko fasadi mai girman gaske a bayan ƙasa abin da ke faruwa shine lokacin da miji bai san haƙƙin matarsa a kansa ba bai karanta haƙƙin matarsa a kansa ba sai Allah ya jarabe ki ka auri irin wannan miji to kina da aiki ki sa mijinki makaranta kina da aiki ki kulla alaka tsakanin mijinki da malamai kina da aiki ki rinka sa masa wa'azi yana sauraron me malamai suka faɗa ga kes da ya faru kamar haka mutum ne ya yi wuce fane ya siyo kayan abinci komai ya cika kicin ɗin matarsa amma yana da ƙanne 'yan mata wanda ba su yi aure ba idan suka tashi sai su yi shirgi su biyar su shida sai su zo ɗakin gidan matar yayansu sai su shiga kicin su faffasa ƙwai da tsakar rana su soya ƙwai da tsakar rana su ci su ƙware taliya su zuba su shiga firij tun da gadara suke gidan ɗan uwansu ne su ɗebi nama su ci abin da suka ga dama da wata ya zo ƙarshe ta ce masa abinci ya ƙare sai ya kama zage-zage dan me za a yi masa haka ai shi lissafinsa na kaza ne ai kwana kaza ne sai ya ce ba zai yadda ba almubazzaran mace ce da ba ta kula da haƙƙi mace da ba ta tausayi mace da ba ta da jin ƙai sai ta ce ranka ya daɗe ƙannanka 'yan uwanka su suke zuwa suke cinye maka abincinka
to ni dai ba za ki fada da fada da ƴan uwana ba, ba za ki hada da fada da dangi na ba, ba za ki hada da kana.
To kin ga anan gurin wannan mijin naki bai iya bambance haƙƙin kike matar aure da kuma haƙƙin ƴan uwansa da danginsa. Yanzu wannan abinci da ya sayo na ƙannansa ne ko naki ne? Naki ne da shi. To amma yayin da ƙannansa suka shiga gidansa suka keta haƙƙin matarsa, ta farko ba ta isa tambaye ta ba, saboda suna gadara gidan yayansu. Aure ya mutu da yawa akan wannan abu. Ke ba ke kika lalata abinci ba, a zo a zarge ki a ci mutuncinki a kai. Da ta wayi gari ta zo tana hana su taɓa kayan abincin, sai kuma suka fara faɗa da uwar miji. Ita kuma uwar miji, dan me za a hana ƴan uwan miji a hana yara ƴan mata zuwa gidan yayansu? An samu matsala. To Allah zai iya jarabanki da miji wanda yake da irin wannan larura, to ya ya kamata ki, sai kin yi kokari kin bayyana masa ga yanda ya kamata ya yi, ya kula da haƙƙinki, ya kula da haƙƙin danginki. Baki hana a ba ƴan uwansa abinci ba, baki hana ƴan uwansa zo gidan shi ba, baki hana ai zumunci ba, amma kuma kina da haƙƙin kicin ɗinki, ɗakinki, secret ɗinki ne, sirrinki ne. Bai kamata wata ta zo ta shiga wajen dafa abincinki ta keta miki alfarma, ta yi abin da ta ga dama ba, ta zo ta ci abin da ba shi ake cinsa a wannan lokaci ba, wannan yana iya lalata aure, kuma yana iya raba tsakani. Allah kare mu. Daga cikin mazaje da ake aura, ana iya auren miji wanda yake malami ne mai wa'azi. Wannan mijin ta malami ne, matar malami. Ita ma matar malami sai ta yi haƙuri. Duk wacce ta aure mai harkar karatu, malam ai mana afuwa fa. Yawwa, ai mana afuwa. Duk wacce ta aure mai karatu, mai neman ilimi, mai wa'azi, mai karantarwa, wallahi sai ta yi haƙuri. Ba cewa ne kar a aure mai ilimi ba, kar a aure mai da'awa ba, amma rayuwa da shi sai an yi haƙuri. Ta yaya? Saboda shi mutum ne mai mutane. Duk wannan wani sirri ne na zaman aure da nake gaya muku. In baki fahimci mijinki ba, za ki wahala da shi. Mijinki da'iya ne, za a yi ta kiransa a waya, maza za su kira shi, mata za su kira shi, ƴan mata za su kira shi, zawarawa za su kira shi. Yau duk wani malami da ku sani a ƙasar nan, ana bibiyarsa, a kira shi a waya, a yi masa fatawa da mutanen kirki da na banza, mata na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba. To kar ki tada hankalinki dan kin ji mijinki yana waya, wata ta kira shi suna fatawa. Wai wata wai mijinta ana masa waya, sa hansuri mu ji waye yake da wa kake magana, wai haka wai take fatawa, wai a sa wai sai ta ji da waye, saboda ta jiyo muryar wata yarinya. To yanzu shikenan, saboda Allah ba zai waya da mace ba. Kin yi wa kanki adalci idan kika ce mijinki ba zai waya da mace, to fatawa ake masa. Yarinya ce jinin al'adanta ya lalace mata, ba za ta mai malami ba. Yarinya ce wani yake nemanta, take neman fatawa akan halinsa, ba za ta tambaya ba. Malami ne, yana koyarwa a Islamiya, ba za a kira shi a mai fatawa ba. Wani yake wallahi malam haka ina da gida, sai ta zo ta bi wayata, ta shiga inbox na wayata, ta shiga contact na wayata, duk sunan da ta gani ta ga an rubuta ke kaza, ba a cika sunan ba, sai ta kwafe ta aje, sai ta kira mutane tana musu waya. Wai da ta ji wai mace ce? Wallahi kin mulakanta kanki, kuma kin shiga gonar mai gidanki, kin shiga haƙƙin da ba daki ba. Sannan malami mai wa'azi dole wata ran zai tafi yawon wa'azi, ki haƙura da shi, kamar yadda matar ɗan kasuwa ta haƙura da mijinta ɗan kasuwa mai tafiya Ingila ya saro kaya, mai tafiya Kwatano ya siyo mota, mai zuwa kaza, ba ta haƙura da shi ba. To ke ma tun da malami kika aura, dole za ki ji shi yau yana ƙasa kaza yana wa'azi, yau yana gari kaza yana wa'azi, yau ya je wa'azi ba a tashi ba sai 12 dare, ya dawo miki cikin dare. Kin san me kika aura, da haka sai ki shirye zama da irin yanayin mutum. Sannan malami da yake karantawa dole ki haƙura, yana iya tashi da daddare, kina buƙatar sa, shi kuma yana buƙatar littafi. Akwai wanda idan yazo yana karatu sai ta ce wai har yanzu baka gama haddar ba ne, ta rufe littafin ta sa ta zo, sai ta ce mai omu wancan littafin, ita tace gaba ɗaya hira su mallan littafi kawai take daukowa ta je laburari ta dauko ce bude shafi kaza duba kafin a farga karfe 2 da rabi tayi na dare tace ni ba ni ne malama mai wa'azin ba amma ni nake tada karatun gaba ɗaya ana nan ana ta tare ilimi ni kuma an danne mu hakkina to anan muna kira ga malamai su ma su ji tsoron Allah su bawa ainihin wato matansu hakkinsu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba mu kissa a tsakanin Abu Darda'i da kuma Salman manzo Allah ya kulla alaka tsakanin Salman da Abu Darda ga abin da ya faru wata rana Salmanu ya je gidan Abu Darda sai ya ga Abu Darda sahabi ne babba kun ga ai malami ne mai da'awa ne mai wa'azi mai karantarwa sahabi annabi da shi Salman ya je gidan Abu Darda sai ya ga matar Abu Darda ita ce Ummu Darda sai ya ganta mutta banzila bata yi kwalliya ba bata yi ado ba bata gyara gashi ba bata yi sa turare ba bata yi kaza ba bata yi kaza ba sai ce ke ya na ganki haka kamar ba ta aure ba Allah ji dan Salman da zai zo wannan zamanin yabo gidajen mata zai sha mamaki yau mace nawa ce take zama a gida ta chaba kwalliya wa mijinta tayi ado guda nawa ne ki ga mace tana rayuwa daga ita sai dan zani a kirji ba gyaran gashi ba gyaran kaza wata fa zuwa tayi ta mika wa mijinta wani abu za ta mika mai da ta karce shi da farce sai jini kar ta yace kai reza sai ta ce ba reza ba ne ina kike ba ta yake farce kin ga wani akwai matsala akwai matsala wata zuwa yayi mijinta ya ga gashin kanta ya dankare har ya fara wani tufka tufka sai ya dauki kudi 200 ya jefa mata ce ta shi kina fiki da yake kitso karki yadda in dawo gidan nan in tarar baki kitso ba wai ashe yanzu akwai matan da kitso ma ba kwa iya yi sai mai gidan ku ya ce ku kitso lalacewar ta kai haka Salman ya ga Ummu Darda'i a cikin wani yanayi da bai kamata a tarar da matar aure a wannan yanayi ba yace mali ra'aituki mutabazzila ya na ganki babu ado ba kwalliya sai Ummu Darda'i tace akhuka Abu Darda abokinka dan uwanka Abu Darda malahu sha'anin fil nisa'i malahu haja ba shi da wata bukata laysa lahu hajatun fid dunya a duniya bai da wata bukata ma'ana tana nufin Allah ya hada ni da mijin da shi ba ruwan sama da mace baya kula ni harkar karatun sa kawai yake da sallah da azumi shikenan a akai abinci aka kawo da Abu Darda'i da Salmanu sai Abu Darda'i yace Salmanu bismillah kace sai Salman sai ya ce Abu Darda'i kace mana sai ce ni azumi nake yi ashe Abu Darda'i shi kullun azumi yake to ina hakkin matarka na ka dauke mata kewa kamar ta kaza shi azumi yake yayyayi ya ci shi kuma Salman ya ce ma ana bi akilin hatta taakula ni ba zan ci abincin nan ba wallahi sai ka ci abincin nan yasa ya karya azumin ya ci abincin dare ya yi kawai sai Abu Darda'i aka ji an kama alwala tun daga farkon dare ya kama alwala ya kama sallah sai karatun Qur'ani sai sallah sai karatun Qur'ani sai sallah sai shi Salmani sai ya ce da shi kwanta yana nufin ka je ka kwanta ka bawa iyalinka haƙƙi ya dan kwanta da ya ga kamar Salman ya yi bacci sai ya dade miƙewa Salman ya gane cewa wannan mutumin fa shi fa kullun haka yake da ranar azumi da daddare sallah to ya labarin matarsa sai matar ta ce to me ya amfanin ne masa ado da kwalliya tunda bai da wata bukata ta ina zaune dai ina dafa masa abinci ina masa hidima wannan abin da Abu Dardai yayi ba daidai yayi ba, kamar yadda Salmanu ya gaya masa, yace ya kai Abu Darda ka rinka ware lokaci na iyalinka da daddare, ka rinka ware lokaci na sallah da daddare, ka rinka ware lokaci na gangan jikinka na hutawa da daddare, da rana ma iyalinka suna da haƙƙi a kanka, ubangijinka yana da haƙƙi a kanka, gangan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka, ka zo kai ta azumi kullun kana barin kanka da yunwa a kullun kullun. Yace da shi inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, ka ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Ya tashi da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace da shi kaji kaji ya rasulullahi, abin da ya faru tsakanina da abokina Salmanu da ka da mu da shi, wai kaji abin da yace. Manzo Allah sai yace sadaqa Salmanu, abin da Salmanu ya gaya maka yayi gaskiya. To anan wannan yana nuna mana cewa duk ilimin mutum, duk karatun mutum, matukar yayi aure, to akwai haƙƙin iyalinsa a kansa, akwai haƙƙin ya zauna da matar shi. To amma muna kira ga matan malamai da matan ɗaliban ilimi, matan limamai, matan masu da'awa, dole ku yi haƙuri da su, saboda akwai nauyin al'umma a kansu lokaci bayan lokaci. Kuma alhamdulillah idan an tunatar da su, an ce musu Allah ya ce, annabi ya ce, to za su bayar da wannan ainihin wato haƙƙi. Allah zai iya zaraban ki da miji na gaba shine mai mummunan hali, sayyi'ul akhlaqi. Malama, akwai mijin da bai da kirki. Wata tace mun malam miji na bai da mutunci. Nace haba ce ku hajja, tace wallahi bai da kirki. Bai da kirki malam, nagaji malam, nagaji. Nace ki haƙuri, tace malam nayi haƙurin nagaji. Me yasa? Ba a ganin dariyarsa a gidansa. In kin ga yana dariya, to a cikin abokanansa ne lokacin da suke hira, har ihu yake. Amma a matarsa, wai abokanansa sun ce masa, in ka zo gida kana yi wa matarka dariya, tana kallon haƙurinka, wai za ka raina ka. Har yanzu akwai maza masu gajeren tunani irin wannan tunanin. Kun manta abin da manzon Allah yake da Nana Aisha? Kun manta abin da manzon Allah yake da hira da matan shi? Kun manta abin da manzon Allah san sai har guje-guje fa? Ba wai dariya ba, guje-guje, kun san gudu? Gudu tsere da tsere manzon Allah yake da Nana Aisha a gidan shi. Akwai wanda wallahi malama in ya zauna yadda kike san shugaban kasa yana ba wa soja umarni, haka yake. Bai sakin fuska. Tashukur. Dokon ni sarara musu aikin sa kenan. Hajiya, kina ji na? Kin san cewa akwai mijin da in ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki da gudu ake shiga daki ana kuya, yara suna tsoron sa, matar gida na tsoron sa. In ban ne miki ba kike duki da wajena, yana fada sayyi'ul akhlaqi. Baya girmama iyayenki, baya ganin mutuncinsu. Yanzu zai sayyi'ul akhlaqi kenan. Kamar dokar Allah ta aure akan matar shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah ya gaya mana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da ainihin wato annabi, ga wanda yake neman gamuwa da Allah ranar kiyama lafiya lafiya, ya koyi da annabi. Manzo Allah mutum ne mun basu, yana sakin fuska a gidan shi. Nana Aisha tace annabi yana mana tankade, Nana Aisha tace annabi yana mana wasa, Nana Aisha tace annabi yana mana raha, Nana Aisha tace annabi yana hira, Nana Aisha tace annabi yana mana dariya. Kai yanzu haka kike wa matarka? To Allah ya jarabe ta, tace wallahi mala, magana dai mu zauna inuwa ɗaya da shi, yau shekara ta 20 da mai gidana, ba mu taɓa zama mai zaman hira da shi yaya yara ya aka yi ba. Shi kullum ya zo gida doka yake kafawa da faɗa kwata. Na ce Hajiya shekara 20 ɗin na harko, tace wallahi haka na rayu da shi, yaya zan yi da shi? yanzu wannan mijin bai zalunci matarsa ba. Manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce riwayar Imam Tirmidhi da Ibn Majah, khairukum khairukum li ahli, mafi alheri a cikin ku shine mai kyautatawa iyalinsa. Yace wa ana khairukum li ahli, ni ne nafi ku alkhairi dangane da ainihin wato kyautatawa iyalina. Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama yana bawa iyalinsa su ci, yana ba su su sha, yana zama ya hira da su, yana zama ya kyautata musu. In takaice muku zance, Annabi har zaka matar su yake unguwa, mata za ta je unguwa ya raka ta. Akwai wanda yace matarsa wai yana da mota, yace wallahi baki saki shiga motata ba. Tace mai gida me ya amfanin motar ka in ban shiga na shakata na more ba. Wallahi sai dai dauki abokanansa. Tace malam idan zan je unguwa sai dai in hau keke na fef, sai dai in hau machine, amma ya kai ni unguwa da motar sa baya yi. Sai dai ya dauki abokanan shi. Sayyul akhlaq, idan an bata masa baya yi da wasa. Zagi, cin mutunci. Akwai mai duka, akwai kes din da aka kawo mana, aka ce malam in an masa laifi duka kashi. Akwai matar da ta kira take cewa malam in ya fara duka nan sai ya zubo min da jini. Sayyul akhlaq, Allah ya jarabe ki da miji mai duka. Manzo Allah yake cewa laysa ulaika bi khiyarikum, masu dukan matan su a cikin ku ba su ne zabako ba. Annabi yake yanzu ɗayan ku zai zo ya daki mace kamar yana dukan bawa, kuma ya zo ya neme shi da daddare baya jin kunya. Akwai mai zagi, wallahi akwai matar da take mu malam in ya tashi fada sai ya ce Allah ya tsine miki albarka. La ilaha illallah, nake wace irin rayuwa nake? To ya zai ji dadin ki tunda Allah ya riga tsine miki albarka? To kai addu'a ka ce Allah ya tsine mata albarka, ta haifa maka yaya, tsinanniya ta haifa maka yaya, kana zama da tsinanniya, kana zama da la'ananniya. Irin wannan dabi'u, dabi'u ne da ba su da kyau. Kuma ina faɗa saboda iyayen mata, yaya kina da yarinya budurwa, lalle karki bayar da yarki ga wani namiji sai kin gama bincike akan sa daka da waje. Wallahi akwai wanda zai zo miki da riga mai kyau, da mota mai kyau, da abin sha'awa, amma halinsa bai da kyau. Ga kauracewa mata, sayyul akhlaq. Wata tace malam ni nake bin sa, nayi wanka, na sa turare, nayi kwalliya, na gyara jiki, nayi kaza, sai dai yazo rufe kofarsa. In ta buga kofa sai tsaya ina jira ba zai bude kofa ba. Tace wallahi malam yakan iya kwashe shekara bai kula da ba. Akwai matar da tace shekara hudu tsakanina da mai gidana. Akwai matar da tace shekara bakwai bai kusance ni ba. Akwai matar da tace yau shekara 20 ba mu hada shimfiɗa da shi, amma fa ana zaman auren. Sayyul akhlaq, miji mai mummunan ɗabi'a. Wallahi mata suna haƙuri malam, mata suna haƙuri. Akwai matan da malam in za su baka labarin yanda suke rayuwa da mazajensu, wallahi sai ka tausaya musu ka ce da ma ba su yi auren ba. Da haka muna kira ga mazaje, ku ji tsoron Allah, ku kyautatawa matanku, ku kuma mata kuma ku kyautatawa ainihin wato mazajenku. Akwai miji mai raina matarsa, akwai miji mai neman laifi, baki da daraja, zai iya zaginki a gaban ƴaƴanki, zai iya cin mutuncinki a gaban ƴaƴanki. Akwai mijin da aka samu duka yake wa matarsa a gaban yaranta. Tace malam haka zai sa ni a gaban ƴaƴana, ya dake ni na sha kuka na yarana su ce mamaki ya hakuri. Wallahi wannan ba mutumin arziki bane, wannan mijin ba dan kwarai bane. Kuma ke karke dake bari ya dake ki, da ya zo zai dake ki, ki ruga ki nemi kofar gida, dauki hijabin ki ruke wada kwarai kuwa. Tace a wallahi ba zan iya jure duka ba, ba laifi bane. Wata tace malam da ya zo yana fushin nan, in ya fara faɗa na san hannu yake kaiwa, sai in dan lallaba kamar zan kama ruwa, lab lab lab, in na shiga daki sai in sa sakata. Tace amma saboda bala'insa malam bakin window yake zuwa, tak 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 tak, sai ku bude da abu kadan ki.
a bakin window tace wallahi in na bude duka na zai irin wannan shine fa gidan malam Bahaushe ba platin ba mutuntawa baki manta akwai wanda shi kuma komai aka mai laifi wata tace in ka ajiye cokali anan sai ce dan me zaki ajiya in ka ajiye takalmi anan sai yayi magana akwai mijin da baya iya hakuri duk abin da ya gani sai yayi magana to ka taba zama da mutum bai saba maka ba kamar yadda gaggan jikinka kana hakuri da harshenka kana hakuri da bakinka kana hakuri da kaza dinka to dole ya zamanto ka zama mai hakuri ne da matarka an bata annaba gidan shi ga misali annabi yayi hakuri an bata masa a gidansa nana Aisha tayi wa annabi laifi nana Zainab ta aiko da abinci a gidan nana Aisha a ɗakin nana Aisha a ranar girkin nana Aisha nana Aisha ta sa hannu ta buge kwanon abincin ta barar da shi amma annabi dariya yi ce ha yace gharat ummukum mahaifiyarku ummul mu'minina ta yi kishi haka ya warware matsalar cikin lumana ba tare da ainihin wato zargi ko ɓaci ko zagi ba yanzu in ke ne kika zubar sai ranki da mari fa zai kwace ki da mari ya zubar da ki mata annabi sallallahu alaihi wasallama sun aiko masa da sako ta hanyar nana Fatima cewa ya annabi ka ji tsoron Allah akan nana Aisha ki duba fa yana matsayin annabi ka ji tsoron Allah kun san me yasa sahabbai ne wai in za su aiko kyauta sai su bari yaushe ne nana Aisha take girki sai su aika a ranar yaushe ne annabi yake ɗakin Aisha idan za su aiko wani abu sai su aiko a ranar wannan abin ya kullaci matan annabi suka ce wai dan me yasa ake musu haka dan me yasa ake musu haka suka aika nana Fatima cewa wai ta gaya wa annabi Allahu akbar mata kenan wai ta gaya wa annabi wai ya ji tsoron Allah akan harkar nana Aisha yaya aka ware ta ita ake turo mata da sako idan annabi yana ɗakin ta kaga Allah ya nuna musu ba haka bane bai ma san ana yi ba amma yanzu ya ji ya zage su ya ji ya musu fada ya ji ya musu kaza ya musu kaza bai yi ba da haka mu koyi rayuwar aure da kyautata zamantakewa tare da ainihin wato mazajenmu mu zauna lafiya mijin ƙarshe da zan tsaya a kansa da Allah zai iya jaraban ki shine marowaci mai rowa ba kwa san miji mai rowa na sani yawa ba kwa san na sani kun fi san mai bayarwa wanda zai ci ko aljihunsa da abubuwa a zanzara ba zai magana ba yana daga cikin mummunan hali ɗabi'a mara kyau shine ruwa Allah ya ce man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun manzo Allah yayi addu'a cikin hadisi yace Allahumma qini shuhha nafsi ya Allah ka kare ni da ruwa a karan kaina annabi yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kada ya sa ya zama shi mai ruwa ne akwai mijin da baya iya ciyarwa saboda ruwarsa baya iya daukan nauyin suturarki saboda rowarsa baya iya gyara miki gida saboda rowarsa baya iya baki abinci mai kyau saboda rowarsa baya iya baki kudin makaranta saboda rowarsa baya iya cin abinci mai dadi a gidansa saboda rowarsa abinda ya dame shi ya tara in ya riga ki mutuwa ina miki murna za ki samu ɗaya bisa takwas insha Allah mai kauri na karo wasa za ta miki amfani bayan ya mutu in ku kika riga shi mutuwa to I am sorry ya gama da ke Allah ya sauke annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa mu ciyar da na kusa da mu yas'alunaka madha yunfiqun Allah ya gaya mana kai كل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين دو abin da zaku ciyar na dukiya ko arziki ko wani alheri kuna da iyayenku kula da na kusa da ku dan Allah akwai wanda yake kusa da kai sama da matarka to me yasa namiji zai yi bakin cikin ya sayo matarsa atamfa me yasa namiji zai yi bakin cikin ya sayo matarsa abinci me yasa namiji zai yi bakin cikin ya inganta rayuwar matarsa
akwai matar da tace malam bana iya zuwa unguwa saboda bani da suturar da zan sa tunda mai gida na ya aure ni sama da shekara 30 bai taba dinka mu a tamfa ba. Akwai matar da wallahi tirarin da za ta sa a jikinta ta yi kwalliya babu. Mun sani akwai matan da suna haƙuri suna rayuwa da irin waɗannan mazaje. Kawai sai mu ce da ku Allah ya muku albarka, kun bi dokar aure, kun yi haƙuri, insha Allah kuma ku ne da nasara. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mana yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra, yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci. Manzo Allah ya ce ciyar da iyali sadaka ne, lada ne, hatta lukma taj'aluha fi imra'ati na luma, abinci da zaka ciyar da matarka ta ci a bakinta wannan lada ne. Sutura in kai wa matarka akwai lada, dan kunne in ka sayo wa matarka akwai lada, takalmi idan ka sayo wa matarka akwai lada, turare in ka sayo wa matarka akwai lada, abinci mai kyau ka ba wa matarka akwai lada, wurin zama mai kyau ka ba wa matarka akwai lada, ka inganta mata rayuwa akwai lada, ka kai ta hajji akwai lada, ka kai ta umra akwai lada, ka tafi da ita Ingila akwai lada, ka je da ita America akwai lada, kuka fita shakatawa akwai lada, ka faranta da matarka akwai lada. Taimakon iyali ba aikin banza ba ne. Amma shin mazanmu sun san wannan? Wani abokanansa sun fi kicin moriyar dukiyarsa, haka ne ko ba ka bane? Wani abokanansa na nesa sun fi kicin moriya, ko kin san cewa akwai matar da in tana neman mijinta ba ta wani abu sai ta kama kafa da abokin mijinta, sai ta bugawa abokin mijinta ta ce ka lallabi mutumin ka ce min kaza, ya zo ya ƙara aure da zai kula da ke ba saboda muguwar ruwa. Amma karki manta amaryar nan an mata akwati 15, an mata atamfofi guda kaza, an mata kaza, sababbin kaya, sababbin komai, ga kudade za ta tura mata. Ke kuma da yau kin shekara 10 ko 7 ko 4 ko 5 ya gajiyar da yake, ya tara miki gajiya, amma daidai ba ki atamfa 2 3 4 5 da za ki dan shiga ki kwalliya ta biki da zai bayar ba. Wani an yi magana ce yau haƙƙi ne wa ran bayar ba, ta ce yanzu mai gida a zo bikin nan ba ni da atamfar da za a zo an min kishiya, ba ni da kayan da zan sa in fito ciki in fita kunya, kai ma a zo a ga matarka tana cikin ni'ima, ai alheri ne gare ka, ba zan bayar ba, sai ke ta ido ka zo ka zo, ai wacce amarya ce, ke kuma tsohuwa ce, kin zama tsohuwa, kin zama kwallon mangoro, kwallon mangoro in an sha an sha an gama me ake yi, jefar da shi ake yi. Da haka yanzu tunda kin tara masa bebi, kin tara masa ummi, kin tara masa fati, kin tara masa momi, kin tara masa Musa, kin tara masa Ibrahim, yanzu amfanin ki ya kare, wannan rauni ne. To amma ina ba da haƙuri ga matar da Allah ya darabe ta da mijin da yake da irin wannan ɗabi'ar. Me shawara ta ƙarshe? Ki nemi sana'a, kar ki kace auren, ki haƙuri saboda albarkacin ƴaƴanki, ki nemi sana'a, ki nemi yaddewan mijinki, saye da sayarwa, abinda bai miki ba sayo da kudin ki ki saya. Idan kina da dan uwanki mai hali ya taimaka miki koye kudin ki, ba sai kin gaya masa an baki ba, dan zai iya karbe naki ya cinye shi bai bashi naki ba. Idan ya baki dama ki aiki, ki je ki aiki, yi amfani da kudin aikin ki, ki sayi kayan kwalliya, ki canja atamfa, ki gyara zanin gadonki, katifa ki ta mutu, ki canja sabuwa, ki nemi izini, ki gyara ɗakinki. Babu komai dan mace ta kashe kuɗi a gidanta na aure ba ta yi asara ba. Idan Allah ya darabe ki mijin da baya bayarwa, to lalle 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 sai kin yi haƙuri. Matar Abu Sufyan ta ce ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun shahihan la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniya. Abu Sufyan mutum ne mai rowa, subhanallah. Ta faɗa wa Annabi, tace mijinta yana da rowa, tace baya bada abinda zai ishe ni ya ishe yayana, a ashe ana samun mazajen da ba sa iya ɗaukar nauyin yayansu, a koro yaron ki a makaranta yana da kuɗi ba zai biya ba, wannan yaron ki ya tsage yana da kuɗi ba zai gyara ba,
kujerin fadar ki sun lalace yana da kudi ba zai canja miki ba amma zai dauke ki kije gidan abokanansa matan abokanan suna cikin yalwa da wadata da rufin asiri amma ke baki take yi bakuwa ba kina jin kunyar ki yi bakuwa a gidanki saboda me saboda gidanki bai da kima kayan ki sun lalace ga kudi kuma Allah ya ba mai gidanki amma baya iya kashe kake rajul shahih mutum ne mai rawa tace shin ina da laifi idan na dauka a cikin dukiyarsa abinda zai ishe ni da dukiyarsa da ni da yayana annabi ya ce babu laifi khudhi min malihi bil ma'ruf ki dauka daga cikin dukiyarsa ki yi amfani ta hanya sananniya ba tare da keta ko mugunta ba mijin da baya bada ciyarwa in aka tarar da kudi a aljihunsa a dauka a sayo abinci halal ne mijin da baya bayar da sutura ba laifi bane idan aka samu aljihunsa aka dauka ba sata bane saboda ai matarsa ce ta yi masa ƴaƴansa ne aka yi wa shi yazo yayi wani yazo yayi ya ci ya koshe ce kai miyan nan tayi dadi yau ya ji kaji ya ji abubuwa yace ilai ka samu abun nan tace hin kai dai bari daga baya tace aljihunka na diba da yi maka Allah ya raba mu da maza masu ruwa ko ya kuri ban fara da wuri ba abubuwan suna nan da yawa amma babu lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya yafe mun kuma Allah ya ba ku hakuri duka waɗannan mazaje ba wanda nake a rabu da shi cewa ne ai hakuri ai kokarin a samu sulhu a gyara idan kuma zaman ya gagara gyaran ya gagara to ba laifi idan an nemi a rabu da shi a cikin wannan aure abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.